être con. Au quotidien, c'est sur ta route.
Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Naija.
A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya.
Muna fatan cewa ta hanyar yaɗa waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samu wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da sabawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. 081-82-1-2-3-4. To bari mu shiga cikin shirin. A yau muna tare da baƙonmu ta mako mai suna Maryam Aliyu Muhammad. Za mu ba ta labarinmu na wannan satin.
Masu sauraronmu, ina yi muku barka da kasancewa tare da mu a wannan makon na shirin namu a yau mai taken True Crime Niger.
Labarinmu na wannan makon labari ne na wasu ma'aurata da musu a tsakaninsu ya yi matuƙar wuce gona da iri.
Akolade ya ƙurewa motarsa gudu, ya take totar ɗin motar har ƙarshe, sai falla gudu kawai yake yi. Amma ba shi da tabbacin wurin da ya dosa. Bai yi tunanin cewa ta wannan hanya ne zai yi shagalin murnar ranar zagayowar haihuwarsa ba. ‘Yarsa tana wurin surukansa, saboda shi da matarsa sun tsara zama a gida don kasancewa tare da juna. Duk abubuwan da suka faru a baya, sai gizo suke masa idanunsa, har tuƙin na ƙoƙarin gagararsa. Amma kuma da hankalinsa ya dawo daga kaikawan da yake yi, sai ya lura cewa waɗansu ‘yan sanda biyu suna ƙoƙarin tsayar da shi. Sai ya lalubi birki ya taka, motar ta tsaya a gefen ‘yan sandan. Nan da nan zuciyarsa ta fara dukan uku-uku, ya fara tunanin ya zai yi yanzu. A hankali sai ya sauke gilashin motar, amma kuma su ‘yan sandan ba haka suke buƙata ba. Suka umarce shi da ya fito daga cikin motar. Akolade ya bi umarnin da suka bashi, amma kuma yana fitowa daga motar sai ya zube a ƙasa shirin. Sumami. A guje ‘yan sandan suka nufi motarsu don ɗauko akwatinsu na taimakon gaggawa, wato first aid, domin ba wa Akolade agaji. To, amma fa wata sabuwa, ashe shi Akolade likimo ya yi. Ai, ‘yan sandan suna juya bayansu. Sai Akolade ya miƙe ya zura a guje, ba ko dubawa ya yi ƙoƙarin tsallaka titi. Saboda rashin dubawar tasa, bai kula cewa akwai wata mota da ta sharo titin a guje ba. Mota ta banke a Akolade tare da yin ƙuli-ƙulin kubura da shi.
Barkanku dai masu sauraro. Sunana Nasir S. Gwangwazo.
Ni kuma Rabi'a Hadeja.
Kuma wannan labarin zai iya ceton rayuwarku. A wata Asabar 25 ga watan Yuni na shekara ta 2011, wata budurwa mai suna Folake tana tsakiyar kasuwa tana cinikin kayan abinci, sai wayarta ta yi ƙara. Da ta duba, sai ta ga ‘yar uwarta ce mai suna Aidihi take kiranta. Folake ta amsa wayar cikin gaggawa. Aidihi ta sanar da ita cewa wani mummunan al’amari ya faru. Don haka ta yi maza-maza ta garzaya zuwa gidan yayarsu. Nan da nan Folake ta tsayar da tasi, sannan ta sanar da shi adireshin wurin da zai kai ta, kuma ta umarce shi da ya ƙure gudunsa. A lokacin da suka isa gidan, sai ta biya direban tasi ɗin kuɗinsa, sannan ta nufi cikin haraba gidan ƴar uwarta cikin hanzari. A guje ta haye mata takalabe nan da za ta sada ta da gidan yayar tata. Tana isa kofar gidan sai ta kula cewa an bude kofar da ƙarfi da yaji. Falaki ta kunna kanta cikin gidan sannan kai tsaye ta doshi ɗakin yayar tata. Tana isa ɗakin sai ta kame. Idanunta suka zaro cikin razana da kabuwa.
Yayata Titilayo ce kwance akan gadan da raunukan yanka masu zurfi a fuskarta. Ga wuka a soke a wuyanta. Sannan kuma akwai wani wawa keken rami daga kirjinta a bangaren hagu, wato daidai kahon zuciyarta. Bugu da ƙari kuma ƙwayar idanunta tana reto daga kurmin idanta. A takaice dai gaba ɗaya gangar jikin Titilayo amma mai take da jini. A guje Falake ta fice daga ɗakin tana ihu mai razalarwa.
Titilayo Arowolo mata ce ƴar shekara 29 kuma ma'aikaciya ce a bankin Polaris. Ta gama karatunta daga jami'ar Ambrose Ali a jihar Delta kuma ta samu kwalinta na digiri na biyu, wato masters, daga jami'ar jihar Lagos. Daga hotunanta da muka samu daga internet, Titilayo wankan tarwada ce kyakkyawa mai fara. Ta fara aiki ne da bankin a shekara ta 2007. Kuma a yadda ɗaya daga cikin abokiyar aikinta ta ce, Titilayo mace ce mai kwazo da jajircewa wacce take dab da samun ƙarin girma a bankin. Titilayo da Akola dai sun yi aure a shekara ta 2008 kuma ta haifi ɗa mace a shekara ta 2009. Akola dai ya auri Titilayo yana da shekaru 28 a duniya, wato ya ba ta ratar shekara 2 kenan. A wannan lokacin Akola dai matashin fasto ne. Daga hotunan da muka samu a internet, yana da tsayi da ɗan jiki kuma yana da saisaye a kansa. Ma'auratan sun yi aure ne shekaru 3 da suka wuce.
Rana ba ta fitowa ta faɗi ba tare da Titilayo ta kira wayar mahaifinta mai suna George Oyakiri ba. Hakan ce ta kasance a ranar 24 ga watan Yuni. Wannan ranar da mota ta yi kuli-kulin kubura da Akola dai kenan. Titilayo ta kira mahaifinta cikin kaduwa kuma ta sanar da shi wani abu da ya sa shi cikin zulumi da fargaba. Sai dai kafin ya bata amsa, layin ya katse. Cikin damuwa sai mahaifin nata ya kira kanwata Falake ya kuma umarce ta da ta hanzarta ta je gidan Titilayo ta duba ta. A lokacin da suke wannan wayar, shi George yana Kano, ita kuma Titilayo da kannanta mazaunan Lagos ne.
Ah, dakata. Na zaci ɗaya ƴar uwar ta su ta kira, ta kuma nemi Falake da su je ta duba halin da Titilayo ke ciki.
Eh, amma ki tuna cewa wannan kiran ya faru ranar Asabar ne. Wancan kiran kuma ranar Juma'a aka yi shi, kuma mahaifinsu ne ya kira.
Bayan ta ajiye waya da mahaifin, Falake ta yi niyyar zuwa gidan Titilayo a wannan ranar. Amma kuma saboda a lokacin ana ruwa kamar da bakin ƙwarya, sai ta yanke shawarar kiran Titilayo ɗin kawai. Ta yi ta kiran wayar, layin ya ki shiga. Ta sake jarrabawa dai cikin sa'a sai layin ya shiga. Sai dai muryar namiji ta ji daga ɗaya ɓangaren. Ta gane cewa muryar Akola da ce mijin Titilayo.
Falake ta nemi yin magana da yayarta, amma Akola dai sanar da ita cewa sun dan samu husuma tsakaninsu, amma sun shirya. Duk da haka dai Falake din ta nemi ta yi magana da ƴar uwarta. Da Akola dai ya ga ta nace akan yin magana da Titilayo, sai ya ce ta rike wayar na minti 2. Daga baya kuma sai ya ajiye wayar. Falake ta sake kira, ba amsa. Ta ci gaba da kira ba kakkautawa, amma wayar ta yi ƙara, ta kuma ƙara, ta ci gaba da ƙara, ba amsa ba. Falake ba ta yi tunanin akwai wata matsala ba, don haka kawai sai ta shiga al'amuran gabanta.
To kenan kawai zai iya yiwuwa irin rikicin nan ne da ake samu tsakanin ma'aurata?
Haka ne. Kuma wani abin da muka sani shine cewa auren Akolade da Titilayo baya rabuwa da takun saka. A yadda iyalin Titilayo din suka furta, Akolade ya jima yana cin zarafin Titilayo har ya taba yi mata barazanar wurgota daga saman barandar gidansu. Yawancin lokuta Titilayo ta shayin yaji ta koma gidan mahaifanta bayan sun yi fada da Akolade din. Amma bayan kankanin lokaci sai ta koma gidan nasa kuma. Titilayo bata taba kai karar Akolade wurin hukuma ba akan cin zarafin da yake yi mata. A ranar Juma'a 24 ga watan Yuni ne wata gaddama ta shiga tsakanin ma'aurata.
Gidan Adewale Adeyemi yana kasan gidan Titilayo da Akolade. A wannan Juma'ar, Adewale yana kokarin hada shayin kofi a gidansa ne ya tsinkayi karar wani karfe ya fado kasa. Kuma karfan kamar ya fado ne daga gidan da yake saman nasa. To amma saboda ruwan da ake yi, bai iya baiwa kansa amsar ko menene ya fado din ba. Bai jima da dawowa gida ba. Don haka yana kokarin samun hutu. Sai ya yanke shawarar kawai ya ci gaba da abin da yake yi. Amma kuma sai ya ji muryar makwabcinsa Akolade, kuma ga dukkan alamu ya sako kasa ne. Sai Adeyemi ya nufi kofar gidansa domin ya tambaye shi ko karar menene ya fado.
Bude kofar ke da wuya, sai Adeyemi ya kula cewa tafin hannun Akolade a jike yake da jini, kuma ma kamar akwai yanka mai zurfi a hannun nasa. Adeyemi ya tambayi Akolade me ke faruwa. Amma Akolade wanda yake cikin hanzari bai bashi amsa ba, kawai ma sai ya shiga cikin motarsa. Akolade ya kwalla mai gadi kira kan cewa ya bude masa kofa. Mai gadin yana budewa, Akolade ya fice.
Adeyemi ya koma cikin gidansa, ya rufe kofar, sannan ya kira matarsa ya sanar da ita abin da ya faru. Bayan haka kuma ya sanar da waɗansu daga cikin makotan. Bayan wucewar wasu awanni, da Adeyemi da waɗannan makotan sun je gidan Akolade da Titilayo, sun kwankwasa amma ba wanda ya bude kofar. Sun kira lambar wayar Titilayo da Akolade, nan ma ba amsa ba. Sai suka yi tafiyar su, suka yanke shawara sanar da hukuma washe gari.
Washe gari ranar Asabar, makotan sun kai rahoto ofishin ɗan sanda da ke Aswani a nan birnin Ikku. Kuma a nan Adeyemi ya sanar da su iyakar abin da ya sani, cewa ya ji ƙarar faduwar wani ƙarfe daga gidan da yake saman nasa. Sannan kuma ya ga makwabcinsa Akolade da tafin hannunsa jike da jini. Bayan ya bayar da rahoton, ɗan sandan sun bi makwabtan gidan nasu. A lokacin da suka isa gidan Titilayo da Akolade, sai suka balle kofar. Suka isa cikin ɗakin baccin ma'auratan, inda anan ne suka ga gawar Titilayo kwance a cikin jini.
Duk waɗannan abubuwan sun faru ne a ranar Asabar. Maryam, kin tuna cewa mun ce ranar Juma'a mota ta kaɗe Akolade ko?
Shine lokacin da ya yi ƙaryar faɗuwa ƙasa a Sume. Lokacin da 'yan sanda suka tsayar da shi kuma suka nemi da ya fito daga motarsa.
Ƙwarai kuwa, har suna yunƙurin kawo masa agajin gaggawa. To bayan motar ta kaɗe Akolade ɗin, zumbur ya miƙe, ya tare a caɓa, ya haye, ya yi tserewarsa.
Me? Ku ce kawai shigo-shigo ba zurfi ya yi musu dama?
Kina mamaki ko? Ai su ma 'yan sandan da suke ƙoƙarin taimaka masa kasa motsi suka yi don tsabar mamaki. Nan da nan 'yan sandan suka tafi da motarsa zuwa ofishin jami'an tsaro da ke Aswani a wannan ranar Juma'a ɗin.
Ranar Asabar kimanin ƙarfe 11 na dare, Akolade ya koma gidan, inda a nan ne 'yan sanda suka kama shi kuma suka tuhume shi da laifin kashe matarsa Titilayo a Rowolo.
To amma me yasa ya aikata hakan?
Wannan kan ba mu da sani a kai, amma a lokacin da ake zaman kotu Akola dai ya musa cewa shi ya kashe matarsa a yadda ya fada shi yana son matarsa da ƴarsa sosai
a bayanin da ya bayar ya furta cewa a ranar yayi niyyar zama a gida wataƙila ya kalli fina-finai domin murnar zagayowar ranar haihuwarsa to amma da ya isa gida sai ya tarar da Titilayo ta yi shirin fita Titilayo ta sanar masa cewa ita ba ta son zama a gida tana son su fita wannan shi ya jawo cece kuce tsakaninsu amma kuma daga ƙarshe suka yanke shawarar zama a gidan Titilayo ta nufi kitchen domin shirya masa abincin birthday ɗansa kuma ya ci gaba da cewa a lokacin da Fola ke ta kira ya amsa wayar kuma ya nufi kitchen domin ya kaiwa Titilayo wayar amma da ya duba ba ta cikin kitchen din sai ya doshi hanyar zuwa ɗakin su na bacci akan hanyarsa ta zuwa ɗakin ne ya ji wani abu ya soke shi a kafadarsa ta hagu yana dubawa ya ga jini na zuba kamar an bude famfo abin da ya soke shi din wuka ce kuma ya gane wukar da matarsa take yankan nama da ita a kitchen ce wannan jawabin duk daga bakin Akolade ne
Akolade ya ci gaba da sanar da kotun cewa yayi duk iyakar kokarinsa domin gocewa wukar kuma yayi kokarin kwace wukar daga hannunta amma hakan ya gagara kuma har a lokacin bata daina yunkurin kai masa suka ba a haka ne ma ta ji masa ciwo a bangaren hagu a kirjinsa da cibiyarsa da kuma tafin hannunsa na dama a cewarsa tana furta cewa za ta kashe shi sannan kuma ta kashe kanta
turka shi wannan tashin hankali da me yayi kama to kuma ta kashe kanta din
Akola dai bai faɗi cewa ta kashe kanta a gabansa ba daga bayanansa dai ya furta cewa sun yi kokawa kuma yayi kokarin guduwa amma kuma kofar gidan nasa a kulle take kuma shi bai ga mukullin ba dan haka sai ya koma kitchen ya samu dogon cokali irin na juya miya din nan da guduma da kuma wuka dan ya sami ya bude kofar gidan nasu amma da hakar sa bata cimma ruwa ba sai ya jefa da su ya duro daga barandar gidan
auho wato waɗannan abubuwan da ya jefar su ne suka yi karar da wannan makwabcin nasu Adeyemi mai ya ji kenan
ga dukkan alamu kam
amma fa duk wannan a cewar Akolade ne sai dai matsalar da wannan jawabin na Akolade yake da shi shine kwata-kwata bai yi daidai da yadda likita mai binciken musabbabin mutuwa ya gano ba
a yadda likitan ya faɗa a lokacin da yake nazari akan abin da ya jawo mutuwar Titilayo ya gano suka guda 76 a sassan jikinta
kai bala'i 70 76 fa duk a jikin mutum daya
eh kwa Maryam kunnanki ya ji daidai 76 kamar dai yadda Rabi'a ta faɗa duk kuma a jikin Titilayo ciwuka ne kace-kace a jikinta daga suka a idanta na hagu idanta na dama kirjinta zuciyarta hunhu hanta hannayenta kai da dai duk wassa na jikinta allan kirjinta ma ya kare kuma akwai wani suka da ya shige ta tsakanin hakarkarinta ya huda zuciyarta cikinta a farda yake kamar yadda ake farda dabba
Inna lillahi wannan abu sai kace almara rashin imanin ya kai kololuwa
likitan ya ci gaba da cewa raunukan sun yi daidai da wanda aka yi su da wuka wukar da ƴan sanda suka dauka a matsayin shaida daga gidan ta yi daidai da raunukan jikin Titilayo kuma ya dada jaddadawa cewa irin ciwukan da ke jikin Titilayo din ba zai yiwu a ce ita ta yi wa kanta ba domin tsananin zafi kadai ya isa ya sa ta wurgar da wukar
amma kuma kun furta cewa shi ma Akolade akwai ciwuka a jikin sa shi ta ya same su
ba mu da cikakken bayani akan wannan amma abin da muka sani shine bayan sati biyu da kama Akolade wannan likitan ya bincike shi kuma ya samu tabbacin cewa akwai ciwuka 12 a hannunsa da cikin sa amma kuma ciwukan ba waɗanda za su addabe shi ba ne.
Daga wannan jawabi na likitan, hakan na nufin cewa akwai yiwuwar shi ya ji wa kansa ciwukan kenan?
Ba mamaki. Ko kuma a lokacin da suke kokowa ne ya same su ba?
To dai a ranar 21 ga watan Fabrairu na 2014 bayan shekara uku kenan. Mai shari'a Latifa Okunu ta babbar kotun Ikeja ta samu isassu kuma gamsassun shaidu da suka nuna cewa Akolade shi ya kashe matarsa kuma ya kashe ta da gayya. Don haka kotun ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya.
To amma bangaren iyayen Akolade sun dage akan cewa lallai ɗansu bai aikata wannan laifi ba. Mahaifan nasa sun kwatanta shi da ɗa mai tarbiyya da tsoron ubangijinsa, kuma maras wata ɗabi'a ta kawo hargitsi ko tashin hankali. Mahaifan sun juyo da akalan laifin kan marigayiya Titilayo da kuma iyayenta. To amma a zahiri babu wani abu da ya yi ƙarin haske a kan ta yadda aka yi har aka caka mata wuƙa har sau 76.
Ba shakka. Kuma tabbas mai shari'ar sai da ta yi la'akari da mutum na ƙarshe da ya kasance a gidan da Titilayo wajen yanke hukunci.
Ƙwarai kuwa. Kuma a bisa shaidun da aka gabatar a gaban kotu, babu wani mutum da ya shiga gidan bayan Akolade ya fita a ranar 24 ga wata. Sai 'yan sanda da suka balle kofar a ranar 25.
Amma kuma bayan faruwar waɗannan abubuwan, shi Akolade ɗin an yi masa gwajin ƙwaƙwalwa? Domin a yadda wannan kisar ta kasance, babu mamaki idan aka ce akwai wani abu a kansa ne da ya kunci ko kuma ya taɓu.
Eh, kuma lamarin fa yayi kamanceceniya da cewa ba wai ya shirya kashe ta ɗin ba ne. Misali, idan kika yi duba ga cewa ba shi da kamaiman niyyar guduwa zuwa wani wuri a lokacin da ya bar gida. Idan da kuma har ya yi tunanin wurin da zai ɓoye ɗin, me ya hana shi kwasar duk abubuwan da yake buƙata bayan kisan ba tare da ya koma gidan ba? A Najeriya, lauyan mutum yana da damar neman izini daga kotu domin a binciki ƙwaƙwalwar wanda yake karewa. Amma gaskiyar lamari Maryam, ya kamata a ce an bincike ƙwaƙwalwar Akolade tun da farko.
To koma dai menene gwangwazo? Zargin cin zarafi da ta sha fama da shi a wajensa ya kamata ya zama wata 'yar manuniya da ke nuna cewa wannan mutum akwai matsala tare da shi. Ya kamata mutane su rika bincikar yadda lafiyar ƙwaƙwalwarsu take a koyaushe.
Bugu da ƙari kuma, Rabi'a, yana da matuƙar muhimmanci mutane su gane cewa ba laifi ba ne idan suka yanke alaƙar soyayya ko auratayya wacce ake cin zarafinsa a ciki. Ai, babu dole a lamar.
Waɗannan shawarwari naku, Gwangwazo da Rabi'a, sun yi daidai.
To jama'a, a nan muka kawo ƙarshen labarinmu na wannan makon.
Ku kasance tare da mu mako mai zuwa a yayin da za mu kawo muku wani labarin. A wannan karan za mu kawo muku labarin wani bawan Allah da ya gamu da ajalinsa ta hanyar ƙona shi a motarsa da wani fasto ya yi. A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 0182-82-301-4. True Crime Niger Production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta, ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabi'a Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, D. Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji. Wacce ta ɗauki nauyin shiri, Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwagbado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da waya ƙirar Apple,
Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗin su daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu.